والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أعوام السوراء barkan mu da wannan yammaci na ranar Asabar 18 ga watan Ramadan. Hijira ta manzon Allah na da shekara 1447. Ci gaba da sauraron karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda ake gabatarwa daga nan masallacin Jibius Dambam bakin kasuwa Dambam. A karatunmu na baya mun tsaya suratul A'raf aya ta 153. Wannan karatu na yau zai zama shine zama na 17 a cikin wannan wata mai albarka, kuma za mu tashi kan aya ta 154. Ayoyin da muke karantawa suna mana bayani akan gwagwarmaya da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake sha da ƴan bani Isra'ila bayan wanda aka sha da Fir'auna, an halakar da shi da mutanensa. Yanzu kuma ya zo yana shan fama da ƴan bani Isra'ila. Ya je ya gane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, an ba shi at-taura, amma ya zo ya tarar da mutanensa su labotar gunki. Da haka ya fishi har ya kama gemun annabi Harun alaihi salatu wassalam yana ja. Annabi Harun ya ce, karka ja gemuna, karka kama gashin kaina. Mutanen da suka fi ƙarfina har suka so su kashe. Da haka karka yi abin da abokan gaba za su yi dariya, su mana dariya. Annabi Musa ya nemi gafara, Allah ya yafe masa ya kuma yafe ma ɗan uwansa. Amma wanda suka ƙaryata ranar lahira, suka ƙaryata ayoyin Allah da ranar lahira, to Allah maɗaukakin sarki zai musu azaba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cigaba da bamu labari abin da ya faru. Walamma sakata an musal gababu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
نعم. وانجيزيتي ولما سكت عن موسى الغضب دا فشي ya yi sanyi game da annabi Musa. A kazal alwaha, sai annabi Musa ya ɗauki alluna. Wa fi nuskatiha, a cikin kwafin waɗannan alluna akwai hujjan shirya. Wa rahmatun, akwai rahama. Lillazina hum li rabbihim yarhabun, ga waɗanda su masu tsoro ne ga Ubangijinsu. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo cikin fushi, amma da ya ji maganar annabi Harun sai fushinsa ya fara sauka. Shine lamma sakata an Musa al-ghadab. Wannan kalma tana daga cikin kalmomin da ake kawo su a juye, wato duk yadda mutum ya faɗa ya yi. Za ka iya cewa lamma sakata idan ba a cikin Al-Qur'ani ba. Walamma sakata al-ghadabu an Musa, mun gane ko? Walamma sakata al-ghadabu ko walamma sakata Musa al-ghadab, yayin da annabi Musa ya shiru ya daina fushi, ko yayin da fushi ya rabu da annabi Musa alayhi salatu wassalam. Kamar yadda mutum zai ce albasa kalansu wata fi ra'ati, ko ko albasa ra'asahu fil qalanzuwa ya saka kansa a cikin kula ko ya saka kula a kansa larabawa sukan fada haka ko su ce ya sa yatsarsa a zobe ko ya sa zobe a yatsarsa to haka ita ma wannan kalma ana iya fadanta ta fiskar ne da annabi Musa yayi sanyi daga fushin ko da fushi yayi sanyi daga annabi Musa sanye fushi yana da zafi sosai tafasa jikin mutum yake yi shi yasa manzon Allah tsira da annabi Allah sabata gare shi yace idan mutum yayi fushi sosai in yana tsaye saboda tafasan da jinin sa yake yi to ya zauna idan yana zaune ne ya dan kwanta saboda za a iya samun matsala in mutum yana da ruwa a kusa da shi ya alwala domin wannan ruwan da ya alwala da shi zai sanyaya wannan sanyi zai sanyaya wannan fushi da yake tattare da shi annabi Musa yanzu ya sauka daga fushinsa ko fushi ya sauka daga jikin annabi Musa ya tattaro alluna a waje ɗaya tara su wasu malamai suka ce da ya jefar da allunan sun kakkarye da aka tashi tattaro su sai aka ɗauke wani abu na attaura sai zama na ba gaba ɗayanta ba ne an ɗebe shida bisa bakwai duk da cewa waɗannan maganganu ba hadisai ba ne da suka zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idan aka ce nuskha ce kofi nan ma wasu suka ce a taura suka ce wani annabi Musa ɗin ya jefar saboda fushi shine kofi ɗin an kwafo a taura daga lauhul mahfuz aka bi ma annabi Musa alaihi salatu wa sallam suka ce shine ma'ana fi nuskhatiha wanda ubangiji ya bashi kenan wasu suka ce ma'ana nuskhatiha kofi ita a tauran da ya zo ya jefar da alluna sun karye amma an samu dama an kofi bayan allunan sun karye an kofi su a wasu alluna daban kuma babu wani abu da aka bari da ke jikin wancan allo da haka komai da komai an kwashe shi an kwafe shi a wancan allo ɗin suka ce shi ne ma'ana nuskhatiha wato ba allo na farko da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da su ba wannan yana nuna mana idan wannan fassara ta inganta cewa ya halatta a rubuta alƙur'ani da girma a rubuce littafin Allah maɗaukakin sarki a sashen dashi ba wai a bar kofi guda ɗaya ba wanda bayan rasuwar manzon Allah da annabi Allah sabata a gare shi an tattara alƙur'ani guri ɗaya sannan a zamanin sayyidina Uthman an yi kofi na alƙur'ani daban-daban har guda shida aka aika su yankuna daban-daban na musulunci don haka ya halasta a sake rubuta alƙur'ani ko kuma littafi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan rubutu hanya ce babba ta isar da saƙo wanda saƙon zai isa zuwa ga kowa wannan babu ne a shar'an a cikin attaura akwai shari'a duk wanda ya karanta zai samu shari'a kamar yadda Allah ya faɗa a baya cewa katabana lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwati wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha to akwai shari'a ce wannan yana cikin tafsil na kulli shay'in duk wata hanya da za a bi a shiryu akwai a cikin at-taura sannan akwai rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin at-taura abinda zaka aikata ka samu rahama duka akwai su a cikin at-taura Allah ya rubuta amma babu masu samun wannan shari'a da rahama sai waɗanda suke tsoro ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Lam, malamai suka ce wannan lamun ɗin tana nufin ikhlas, wato Ubangijinsu kaɗai suke tsoro. Shi ya sa ma aka yi taqdimul maf'ul bihi ala al-fi'l, ba ce lillazina hum yarhabuna rabbahum ba, sai aka ce li rabbihim. Shi kuma taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-inayati bil muqaddam, idan aka gabatar da abu wanda a tsarin yare na larabci fitarta na sentence ya kamata ya je ƙarshe sai aka dawo da shi farko, to a larabci wannan yana nufin abinda aka dawo da shi farko aka fara faransa maimakon a kai shi gaba, to ana nufin damuwa da shi sosai. Don haka wannan yufidul ikhtisas ar-rahbati lillahi subhanahu wa ta'ala, yana fa'idantar da mu cewa tsoro iya ga Allah maɗaukakin sarki ake, kamar yadda Allah ce fa'iyaya farhabu, ni kaɗai za ku ji tsorona, za ku ji tsoron kowa ba. Nan ma sai aka fara gabatar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato maf'ulin bihi, to haka nan ma aka gabatar da shi, sannan kuma aka haɗa shi da lam, lamun ɗin da take nuna ita ma wato tantance ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
نعم. وبنجي سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. النبي موسى ya zaɓi mutane 70 a cikin mutanensa, ya zaɓi mazaje 70 a cikin mutanensa. Falamma ay limiqatina, domin ganawa da mu, Allah ya sanya musu lokaci da wuri da za su gana da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Falamma akhadathum ar-rajfat, da tsawa ta kama su, qala rabbi, annabi Musa ya ce ya Ubangiji, lau shi ita da ka ga dama a halakta kummin ƙabulu wa iyaya, da ka halakar da su tun da, har ma da ni in ma da ka halakar da mu. A tuhuri kuna bi ma fa'ala sufaha'u minna, ya Ubangiji za ka halakar da mu a dalilin abin da wawayen cikinmu suka aikata. In hiya illa fitnatuka, wannan ba komai ba ne face jarrabawa ce daga gare ka. Tudillu biha man tasha'u, kana ɓatar da wanda ka ga dama a dalilin wannan jarabawa, wasu ba sa cin jarabawa. Wa tahdi man tasha'u, wasu suna ci su shiryu a dalilin wannan jarabawa. Anta waliyuna, kai ne majibancin al'amarinmu. Faghfir lana, ka gafarta mana. Warhamna, ka mana rahama. Wa anta khairul ghafirin, kai ne mafi alkhairin masu gafara. Wannan waƙi'a ta faru bayan annabi Musa ya nemi Allah ya yafe ma ɗan uwansa annabi Harun alayhi salatu wassalam, shi ma ya nemi tuba daga Allah maɗaukakin sarki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana ya ce, su waɗanda suka tuba to Allah madaukakin sarki zai yafe musu. Annabi Musa alaihi salatu wasalam sai Ubangiji ya bashi umurni cewa ya zaɓi mutane 70 zaɓaɓɓu mutanen farai. Ya zaɓi mutane 70. Waɗannan mutane 70 aka ce su zaɓaɓɓun mutane ne na farai ne, su ma ba su bauta ma ɗan daro ba. Da haka za su keɓance wani wuri na musamman shi ne miƙat. Za su je su tuba. Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubarsu. A suratul baqara Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu labari. Allah yake faqatlu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum. Mun gane ku fata ba alaikum. Ku kashe kanku da kanku, ku yaƙi junanku. Wannan shi ya fi muku alkhairi a gurin Ubangijinku mahalicinku. Sai Allah ya yafe mu. To an yi wannan faɗa tsakanin ‘yan Banu Isra’ila, su da kansu da mashi'a ta Allah suka yaƙi kansu. To bayan sun yaƙi kansu, daga baya kuma Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi waɗannan mutane 70. Mun gane ko? Ko bayan zaɓi mutane 70 abin da ya faru ya faru, daga baya aka ce to dissa kake kawo. Wallahu ta'ala a'lam. Mutane 70 da suka fito, sun fito su tuba ne da sunan sauran mutane 'yan Banu Isra'ila. Da suka zo, Allah ya yi wahayi a Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Yana wani wuri haske ya lulluɓe Annabi Musa alaihi salatu wassalam, ya zama ba sa ganinsa. Bayan an gama ya sanar da su abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa masa na wahayi, da ya ba su labari na umarni da hani da sauransu da karɓan tubarsu, sai suka yi taurin kai. Sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, ba za mu taɓa imani da kai ba har sai mun ga Allah. Qalu jaharatan, sun faɗi wannan magana a fili. Mun fahimci wannan ko? Ba su ɓoye a zuciyarsu ba, suka fito fili suka faɗi wannan magana a Annabi Musa alaihi salatu wassalam. To shi ne ma'ana falamma akhadathum ar-rajfatu fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, ko? Sai tsawa ta kama. Allah ya sa aka musu tsawa. A wannan tsawar wasu malamai suka ce sai suka mutu, wasu malamai suka ce sai suka suma. Wallahu ta'ala a'lam. To da suka suma ko suka mutu, shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya fara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya Ubangiji, da ka ga dama, da ka halaka da waɗannan mutane inda ka musu sannan ka bauta ɗan dama, da ka halaka da su, ni ma da ka so da ka halaka da ni. Shi ne Annabi Musa yake roƙon Allah, yake rarrashin Allah subhanahu wa ta'ala. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Wannan kalma asalinta tambaya ce, amma almuradu biha addu'a. Allah yana tambaya, istifham. Annabi Musa yana tambaya, tambaya ce, amma manufar tambaya shi ne addu'a ake. Kamar yadda sigogi na larabci annahyu wal amru wal istifham suna fita daga ma'anarsu na asali zuwa ga wasu ma'anoni. Idan ka ce rabbana la tu'akhidna, ya Ubangiji kar ka kama mu, inna sina in mutai mantuwa, wannan hani ne, amma ma'anarsa hani ake nufi, a roƙo ake nufi. Mun gane ko? In ka ce rabbana wa atina, rabbana atina fi dunya hasana, ya Allah ka ba mu abu mai kyau a duniya, haka a lahira ma ka ba mu mai kyau. Wannan umurni ne, sai ko fi'ili amri ne amma umarnin ake nufi ba umarni bane roko ne to wannan ma tambaya ce amma tambaya ce ta roko ta kaskantar da kai ya ubangiji zaka halakar da mu da din da wawayen cikin mu suka aikata to su waye wawayen nan ma bayani akan wawaye yana da fiskoki guda biyu fiska ta farko su waɗannan mutane 70 din su ne wawaye saboda sun ce sai an nuna musu Allah madaukakin sarki shi yasa tsawa ta kama su wasu malamai suka ce ba su ne wawayen ba wawayen waɗanda aka baro ƴan banu Isra'ila a gida ba a zaɓe su ba don waɗannan zaɓaɓɓu ne mutanen ƙwari aka ɗauka a hakan ɗin mun gane ko to waɗancan da suka bauta ma ɗan dalo don su waɗannan ba su bauta ma ɗan dalo ɗin ba to waɗancan su ne wawayen wallahu ta'ala a'lam za ka kama mu da abin da wawayen cikinmu suka aikata in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u wannan jarabawa ce daga gare ka annabi Musa ya samo wannan kalma ta jingina jarrabawa zuwa ga Allah yayin da ubangiji ya faɗa masa san da yaje ganawa da shi yace fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samir mun jarrabi mutanen ka bayan ka baro su samiriyu ya batar da su dan haka sai jingina jarrabawa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan jarrabawa ce daga gare ka ya ubangiji anan akwai kankan da kai da ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai take batar da mutum sai kake shiryar da mutum babu mutumin da in ka batar da shi wani zai zo ya shiryar da shi duk wanda ka shiryar da shi ba wanda ya isa ya zo ya batar da shi ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kirari ya kambama shi ya ƙara da cewa anta waliyuna sai ne majibancin al'amarin duka wannan ana me ana so an rashi Allah a roƙe shi bayan ya yaba ma Allah ɗaukakin sarki ya nuna ƙasƙancinsu ya nasabta wauta ga mutanensa sai ya ce faghfir lana ya Allah ka gafarta mana gafartawa shi ne Allah kar ya kama ka da wannan laifi da kai ya yace maka ya rufa maka asiri warhamna malamai suka ce idan gafara da rahama suka haɗu a guri ɗaya to shine rahama tana nufin kada ka sake aikata zunubin a gaba ko kuma Allah ya ƙara maka da wata falala da lada bayan ya gafarta maka wannan ita ce rahama don haka ya ubangiji ka gafarta mana kuma ka mana ƙari ƙari na rahama daga gare ka wa anta khairul ghafiri kai ne mafi alkhairin masu gafara ma'ana ba mai gafara in ba kai ba ba wanda yayi sai gafarta in ba Allah ba kamar yadda Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu wanda yake gafarta zunubi sai dai Allah madaukakin sarki shi kadai wannan shine ma'ana anta khairul ghafirin ya ubangiji waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana ka rubuta mana mai kyau a nan gidan duniya kuma ka rubuta mana wa fil akhirati haka alahira inna hudna ilayka lalle mun tuba zuwa gare ka qala ubangiji yace azabi usibu bihi man asha'u azabata za ta shafi wanda na gida ma zan shafi wanda na gida ma da azabata wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata kuma ta mamaye komai da komai ta shafi komai fa sa'aktubaha amma zan wajabta rahmata lil ladina yattaqun ga waɗanda suke tsoron Allah wa yu'tuna zakata suke bada zakka wal ladina hum bi ayatina yu'minun kuma suke imani da ayoyin mu ubangiji annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya roki Allah madaukakin sarki ya kautar musu da uquba daf'il mahzur kenan abinda ba a so ya Allah ka kautar mana sai ya sake kari sai kuma ya nemi abinda ake bukata wannan yana daga cikin wayo na mai imani idan yazo addu'a idan ka zo addu'a kar ka takaita akan iya abinda kake bukata ka tattaro bukatu da dama ka fada ma Allah madaukakin sarki yanzu an yi laifi tuba akai amma sai aka ci gaba da ne da neman wasu abubuwa daban ka rubuta mana mai kyau a duniya mu samu rayuwa mai kyau ingantacciya a duniya mu ji dadi bayan ka yafe mana a lahira ma ka ba mu mai kyau menene mai kyau a lahira aljanna mun gane ko ka shigar da mu jiran aljanna a lahira bayan an tuba sai ake roki wani abu daban wanda yake sama da tuba din ko kuma kari akan wannan tuba din inna hudna ilai kalma tahad yahudu a tana nufin at-tauba bi ma'ana inna tubna ilaika mun tuba zuwa gare ka waɗannan mutane 70 tare da annabi Musa suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace azabi usibu bihi man asha'u ina shafar wanda naga dama da azaba ta malame take anas duk wanda ya sake komawa zuwa ga saban Allah to Allah madaukakin sarki zai masa azaba wannan yana nuna mana ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ce ya yafe musu gaba ɗaya ba sai ya ba da labari a annabi Musa game da abin da ya sani na ilimi nasa alima ma kana wa ma sayakun ubangiji ya san abin da zai faru abin da ya faru a baya da abin da zai faru a gaba cewa a cikin mutanen nan za a iya samun waɗanda za su sake dawowa gidan jiya za su sake saba ma Allah madaukakin sarki shi yasa sai ubangiji ya ce azabi usibu bihi man asha'u ina shafar wanda naga dama da azaba ta bi ma'ana wanda bai tuba ba mun gane ko zan masa azaba wanda ya tuba fa zan masa rahama shi yasa sai Allah ya ce wa rahamati wasi'at kulli shay'in rahama ta kuma ta shafi komai da komai wannan kalma ce jumla ce mai cin gashin kanta cewa a nan gidan duniya rahama ta za ta shafi kowa da kowa za ta shafi komai da komai wasu kuma suka ce wannan mutsalaka ce a farkon lamari har sai da Iblis ya yi kwaɗayin rahamar Allah maɗaukakin sarki duk da shi ƙinanne ne amma a cikin jin wannan jumla sai da ya kwaɗa ya ce wa ana min wa ana shay'un ni ma ai wani abu tunda Allah ya ce rahamati wasi'at kulli shay'in sai ubangiji ya ce fa sa'aktubaha lilladhina yattaqun zan rubuta ta ga masu jin tsoron Allah Iblis sai ya fita a cikin wannan rahama ta Allah madaukakin sarki da ubangiji ya ce ya rahama sa tayar wasu komai da komai zan rubuta ta ga masu jin tsoron Allah suna bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minu kuma suna imani da ayoyin to anan kuma Yahudawa sun shigo ciki cewa su masu imani ne da ayoyin Allah masu jin tsoron Allah ne masu bada zakka mun fahimci wannan ko na zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da wanda suka ke addinin annabi Musa bayan annabi Musa har zuwa lokacin manzon Allah amma wanda suka sake addini to wannan rahama ta Allah madaukakin sarki ba za ta shafe su ba ana nufin rahama ta gidan lahira ubangiji ya ce su waye masu jin tsoron Allah ma ba da zakka wannan ta sai sai ce alladhina yattabi'una rasulan nabiyya
alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi الرومي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
نعم وبنجدت الذين يتبعون الرسول النبي الأمية sune waɗanda suke bin manzo kuma annabi kuma ummi allazi yajidunahu maktuban indahu shine wanda suka samu siffofin sa a rubuce indahum a wajen su fi taurati a cikin attaura wal injili da kuma cikin injila waɗannan mutane da Allah ya rubuta musu rahama sai Allah ya sake takura rahama aka sake takaitata ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da farko an sake rahamar gaba daya za ta shafi kowa sai aka takure da aka takure ta sai aka ƙara takurewa kuma sai ya zama ba wanda za su samu rahama ta musamman sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yani waɗanda sai imani da shi shine Allah ya tura da shi annabi musu anan an hada mazo da annabi a guri ɗaya wanda malamai suka ce idan aka kaɗu guda ɗaya a cikin su to ana nufin kowanne ne annabi kuma manzo aka yi shi za a iya ba shi kowace fassara amma in ka hada su a guri ɗaya to suna da bambanci ar-rasul shine manzo ko annabin da Allah ya masa wahayi kuma aka saukar masa littafi aka ce ya isar da sakonni zuwa ga al'ummarsa tare da soke shari'ar baya wannan shine manzo shi kuma annabi Allah yana masa wahayi ana isar masa da sako ya isar ma al'ummarsa amma babu soke shari'ar annabin da yazo a bayansa bambancin su manzo yakan soke wani abu na shari'ar annabin da yazo a bayansa shi kuma annabi baya soke komai kawai yana isar da sakonni ne na annabin da yazo a bayansa Allah madaukakin sarki kuma yake masa wahayi mun fahimci wannan ko wallahi ta'ala ala wasu sukan ce an umurci manzo bi tabligh da isar da sako amma shi annabi ba a ambace shi da isar da sako ba sai idan ba a umurce shi da isar da sako ba to me aikin sa ya zama ba shi da aiki kenan wallahu ta'ala alam to su mutanen nan da Allah zai sadar da rahamarsa zuwa gare su ya rubuta ta zama wajiba cewa za su same ta su ne waɗanda suke bin manzo annabi sannan ummi shine mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka yake wannan sifa ce ta ba ta girmamawa ba idan aka jingina ta ga wani mutum amma ikon Allah sai Ubangiji ya jingina ta da manzon Allah sai ta zama mu'jiza sai ta zama girmamawa mun gane wannan ko a ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu ba an girmama shi ta ga na kasu ne amma shi ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai aka jingina masa kuma sai ta zama daukaka sai ai ta zama daukaka a gare shi saboda tabbatar da cewa sakon da yazo da shi daga Allah madaukakin sarki Ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana cewa alqur'ani daga Allah ne wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idan lartaba almubtil baka kasance kana karanta littafi ba kafin a maka wahayin alqur'ani wa la takhutuhu bi yaminika baka taba rubuta alqur'ani ko littafi ko wata wasiƙa da hannunka ba tunda kake ba a san ka da iya rubutu ba a san ka da iya karatu ba da a ce ka iya rubutu da karatu da masu kawo barna da sun saka shakku mai yawan gaske da sun bata addinin Allah madaukakin sarki kun ga kenan da Allah ya bar manzon sa mai iya rubutu da karatu ba domin a karfafa cewa saƙon da zai zo da shi daga Allah madaukakin sarki ne sanan sai zama daukaka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da a tabbatar masa da annabta da a tabbatar masa da cewa ya iya rubutu da karatu wanne ya fi daukaka annabta da manzanci mun gane ko da ya iya da cikin sai a ce zuwa yayi aka koya masa walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar suka ce wani ne yake koya masa Allah ya ce sun sani manzan Allah bai ji yayi karatu a gurin kowa ba lisanul ladhi yashuna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiy mubin harcan wanda suke kokari su kawo barna a kansa su ce wani ya koya masa to ba ma balarabe bane alqur'ani kuma da larabci aka saukar da shi wannan ya nuna cewa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi rashin iya karatunsa da rubutunsa na tabbatar da cewa shi annabi ne mun fahimci wannan ko yawa ba za a ce shi yaje ya kirkiro alqur'ani da kansa ba to su waɗannan mutane suna bin wannan annabi wannan kuma ita ce siffarsa a cikin at-taura da kuma injila Allah madaukakin sarki yayi bayanin siffofin manzon Allah da dama a cikin at-taura da injila shi yasa a hadisin Abu Sufyan wanda Abdullah ibn Abbas ya ruwaito daga gare shi muttafaqun alayhi manzon Allah ya aika wasiqa zuwa gawa Hiraqal Azimur Rum da aka zo manzon Allah ya kira su a sarkin Rum ya kira su Abu Sufyan ya musu tambayoyi tambayoyin nan duka suna nan a cikin littafin su a rubuce ya tambaye su cewa shin manzon Allah an taba tuhumar sa da ƙarya suka ce baya ƙarya shin manzon Allah yana ƙarya alƙawari suka ce baya ƙarya alƙawari ya musu tambayoyi masu yawa wani ya faɗi irin wannan magana kafin zuwan manzon Allah wani a cikin larabawa ya taɓa fitowa ya ce shi annabi ne suka ce mu babu wanda ya fito ya ce shi annabi ne ya sake tambayar su ya ce a cikin iyayensa akwai sarki suka ce babu sarki ya ce da akwai sarki sai a ce yana so ya gaji mulkin gidansu shi ya sa yake nema ya zo ya ce shi annabi ne haka aka yi ta musu tambayoyi a waɗannan tambayoyi ya ce da me yake umurtan ku ya ce yana umurtan mu da sallah da sada zumunci da kama kai waɗannan abubuwan shi yake umurtan mu da su bayan ya gama ya ce to wannan annabi ne da gaske wannan annabi ne da gaske bisa amsoshi da ka bani kun ga sun ga waɗannan siffofi na manzon Allah a ina a cikin at-taura sun sani shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana da haka yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda Allah ya ba su littafi alyahudi wan nasara sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu yadda suka san ƴaƴansu haka suka san manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi saboda siffarsa a bayyane take kuma daga ka ganshi zaka ce gashi nan shi din ne ko daga ka ji labari za ka tabbatar eh shi din ne wallahu ta'ala alam to wannan shine annabi a ya amuruhum bil ma'ruf yana umurtan su da kyakkyawan aiki kamar yadda shi Hiraqal ya tambaye Abu Sufyan da me yake umurtan su ya fada duk abin da ya fada sune ma'ruf din wa yanhahum anil munkar yana hana su mummunan aiki wannan ita ce wazifar manzon Allah ira da abin sallah sabata a gare shi wato aikinsa aikin da manzon Allah ya zo yayi umarni a aikata abu mai kyau yayi hani a bar mummunan abu idan aka ce ma'ruf shine manzon Allah ira da abin sallah sabata a gare shi baya umarni sai da abin da yake alkhairi idan ya hana abu to sharri ne abu mun gane ko ya zama sharri tsantsa
ko ya zama sharrin sa yafi alkhairin sa yawa, to dan haka sai a hana mutane aikatawa. Ubangiji subhanahu wata'ala yace wa yuhillu lahum at-tayyibat, kuma yana halasta musu abuwa masu daɗi. Da manzon Allah ya zo shi abinci mai daɗi na halal an halasta, ba a wani abu na halal ba, ba sai aka ba da dama a masu ibici in na sha ne su sha. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, sannan aka haramta su munanan abubuwa waɗanda suna cutarwa. Duk wani abu na ci ko na sha da shari'a ta hana, to zaka ga akwai cutarwa a cikinsa. Idan kuma aka yi umarni, to zaka ga akwai amfani a cikinsa. To manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi da ya zo ya haramta musu waɗannan abubuwa masu cutarwa. Daga ciki akwai naman alade, domin shi khabith ne. Wa yaba'u anhum, daga cikin siffofin manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi, yana sauke musu israhum, nauyi da ke kansu. Wal aghlal allati kanat alaihim, da takunkumi da aka daddaura musu a kansu. Duka da manzon Allah ya zo sai aka sauke wannan takunkumi, aka sauke wannan nauyi da ke kan al'ummar baya, aka kawo sassauci. Alamar addinin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ne akwai sauki, akwai sassauci. Babu wani abu na addini face sai kaga yana da saukin aikatawa, kuma sanda ba za ka iya ba sai kaga an sama maka sassauci, sai an baka wata kofa da za ka an samu sassauci da izinin Allah madaukakin sarki. To wannan shi ne addinin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace bu'istu bil hanafiyyati samha, an aiko ni da addinin musulunci wanda yake cike da sassauci. Manzon Allah yake cewa Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh bin Jabal lokacin da ya aika su zuwa Yaman yace bashira wala tunafira, ku zama masu albishir a mutane, kar ku zama masu kore mutane daga addinin musulunci. Kuna faɗa musu abin da za ku jawo su a jiki, kar kuna faɗa musu abin da za ku nisantar da su. Wa yassira wala tu'sira, kuna sassauci kar kuna kuntatawa. Wa tatawa'a wala tahtalifa, kuna biyayya a junanku kar kuna samun saɓani. Kowa yi ma ɗan uwansa biyayya, kar kuna samun saɓani a junanku. Wannan yana nuna mana me? Addinin musulunci addini ne mai sauƙi. Inna ad-dina yusr wa lan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabahu, addini mai sauƙi ne. Babu mutumin da zai tsananta addini a kansa ba sai addinin ya zo ya galaba a kansa. In ka tsananta ka ce kai sai ka tsananta, to wata rana sai addinin ya galaba a kansa ka kasa yinsa. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukakin sarki ya dace da mu, Allah kare mana imanin mu. Fallazina amanu bi, to waɗanda suka yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa azzaruhu, suka ƙarfafa manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi, wa nasaruhu, suka taimake shi, aka ƙarfafa shi, aka girmama shi, aka taimake shi, aka ba shi matsayinsa, to waɗanda suka yi wannan aiki, wattaba'u nuran ladhi unzila ma'ahu, suka bi hasken da aka saukar tare da manzon Allah shine alqur'ani da sunna, suka bi wannan tafarki, ula'ika humul muflihun, da waɗannan su ne suka rabauta a duniya da kuma rago a lahira. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗannan mutane. To waɗannan su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu rahamarsa keɓantacciya, wanda ba za a same ta ba sai a gidan lahira. Amma rahama wacce ta mamaye kowa da kowa, to wannan a iya duniya ne Ubangiji yakan ba da ita, ko da a kafiri ne. Kafiri zai ji daɗi, mai imani ma zai ji daɗi. Amma a lahira fa ba mai jin daɗi, ba mai tsira, sai masu imani. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu imani. Na'am, akwai lokaci.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذين يؤمنون بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
نعم أبنجي تقول يا أيها الناس أتمت يا قومتاني إني رسول الله إليكم جميعا ni manzon Allah ne zuwa gare ku ga baki ɗayan ku allazi lahu mulku samawati wal ardi shi ubangiji Allah da ya aiko ni shine wanda mulkin sama da mulkin ƙasa gaba ɗaya nasa ne la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi kadai yuhyi wa yumitu shi yake kashewa shi yake rayawa fa aminu billahi wa rasuli don haka ku yi imani da Allah ki imani da manzonsa annabi wanda annabi ne al-ummi ne allazi yu'minu billahi shi ma annabin yayi imani da Allah wa kalimatihi yayi imani da kalmomin Allah madaukakin sarki wattabi'uhu dan haka ku bi wannan annabi da yayi imani da Allah yayi imani da kalmomin Allah la'allakum tahtadu idan kuka yi haka za ku shiryu. Wannan aya tana tabbatar mana da umumi risalati annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabtar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi an aiko manzon Allah ne zuwa wato wannan kaman da aka kibata manzon Allah yace mutane annabawa a baya an aiko su zuwa ga iya al'ummarsu iya kabilarsu amma ni wa bi'tu ila an-nasi kaada sai aka aiko ni zuwa ga mutane gabaki daya cikin ayoyi da sai ka tambana da wannan Allah madaukakin sarki Allah ina zal furana al-abdihi li yakuna lil-abdi nadira ubangiji da ya sauka da alqur'ani a bawan albokokin sa suwa li yakuna lil-alamin nadira domin shi manzala ya kasance mai gargadi ga mutanen duniya gabaki daya wannan yake nuna mana shi annabi ne da kowa da kowa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fada yace kulli lam shahidun bihi wa uhiya ilayya hadha al-qur'an li unzirakum bihi wa man balag an min wahyin al-qur'ani li unzirakum bihi domin na muku gargadi da al-qur'ani wa man balaga da ma duk mutumin da al-qur'ani ya isa sarakun al-qur'ani ya isa zuwa gare shi kenan wannan yana nuna mana shi manzo ne nawa na kowa da kowa mun fahimci wannan ko ubangiji yake wa kullil ladina util kitaba wal ummiyina a aslamtu ka fada ma waɗanda aka ba su littafi ahlul kitab al-yahud wa an-nasara wal ummiyin da ma waɗanda ba a ba su littafi ba a aslamtum kun musulunta kun miƙa wuya wannan ne ake nuna mana an aiko shi zuwa ga kowa da kowa fa in aslamu fa qad ihtadaw idan suka musulunta to sun shiryu idan ba su musulunta ba ba su ne ba ba su shiryu ba dan haka risalar manzon Allah ila da amincin Allah tabbata a gare shi ta mamaye dukkan mutane gabaki daya shi yasa al'ummar sa sai ta kasu kashi biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba akwai al'ummar da ita ta da'awa ce an aiko manzon Allah zuwa gare ta mun gane ko koda ba su imani ba akwai al'umma ta annabi Muhammad waɗanda suka amsa da'awa suka yi imani wannan ita ake kira ummatul ijaba dan haka Donald yana cikin al'ummar manzon Allah amma wacce al'umma wanda aka aiko su da sakon aka aiko musu sakon Allah madaukakin sarki su yi imani ya san da musulunci har ma yana yakar musulunci haka ne ko ya ki imani to idan ya wuce bai imani ba Allah madaukakin sarki zai kama shi ba zai ce shi bai san manzon Allah ba ya san akwai manzon Allah ya san akwai musulunci mun fahimci wannan ko na'am Allah madaukakin sarki ya dace da mu a wannan kenan siffar ubangiji subhanahu wata'ala da manzon Allah yazo ya bayyana ta a mutane wanda da ita ne ya kamata mai imani da Allah mu gofta masa na farko sai yace lahu mulku samawati wal ardi mulkin sama da kasa nasa sai yanzu a ina kike rayuwa a kasa me a sama da kai sama ko to sai aka ce duka nasa ne saman tasa ce kasan da kake rayuwa a cikin ta tasa ce kenan ya kamata ka saba masa bai kamata ka saba masa ba idan mun fahimci cewa sama da kasa ta Allah madaukakin sarki ne wannan kadai ya isa mu bauta ma Allah madaukakin sarki me ma Allah madaukakin sarki biyayya kuma shi yake kane saman kar ta fado mana da ya ga dama sai ya sake ta sai ta fado ta rugurguje duka mu halaka amma sai Allah ya mana rahama ya kame ta abin da ke sama da kasa duk na Allah ne duk wani arziki da ka samu da Allah ne shi yasa ana fadan wannan sai aka dusar da kai zuwa ga ka bauta ma Allah ka kade tashi wajen bauta sai aka ce la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai wa sai shi kadai dan haka ku bauta ma Allah ya ku mutane kar ku yi shirka da Allah madaukakin sarki ko kana wannan ita ce risalan annabawa kamar yadda Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut hakika mun aiko manzo a kowace al'umma idan ya zo yakan ce ku bauta ma Allah ku nisanci tagutu yuhyi wa yumit shi ubangiji na shi yake kashewa a shi yake rayawa kai wa yumit kuma shi yake kashewa shi zai kashe ku kuma shi zai rayar da ku dan haka ku ji tsoron sa ku bauta masa shi kadai da aka faɗi waɗannan kalmomi na sifofin ubangiji sai aka biyo bayan su da cewa to in kun fahimci haka kun tabbatar da haka to fa aminu billahi fi imani da Allah wa rasulihi nabi al ummi fi imani da manzansa annabi ummi alladhi yu'minu billahi shi ma yana imani da Allah madaukakin sarki manzan Allah yana imani manzan Allah bai zo ya umurce mu da wani abu da shi baya aikatawa ba kamar yadda annabi Hud alayhi salatu wa salam ya fada yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an bana nufin na saba muku zuwa ga abin da nake hana ni na hana ku aikata abu kuma na saba da je na aikata abu yace ba zai taba yiwa ba mun gane ko yace ba zai taba yiwa ba manzon Allah ubangiji ya umurce shi yace ka ce wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai manzon Allah yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan ko yayi imani da kalmomin Allah kalmomin Allah suna da yawa ba za su siffantu ba ubangiji yace kul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimati rabbi da a ce kogi gaba daya zai zama tawada a dauko bishiyoyi a feke su su zama alqalami a dandano ruwan koguna na duniya a rubuta to kalmomin ubangiji ba za su kare ba mun gane ko ubangiji subhanahu wataala ya ce koda kuma za a kawo koguna daban-daban har guda bakwai a ninka bishiyoyin ma a ninka to ba za su kare ba kalmomin ubangiji to manzon Allah yayi imani da kalmomin Allah gabaki daya da wanda ya sani da wanda bai sani ba wattabi'uhu dan haka to ku bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ku bi shi sau da kafa wannan yana nuna mana ne muhimmancin bin sunnar manzon Allah tsira da aminci Allah ta tabbata gare shi me ake nufi da ku bi shi duk abin da yazo muku da shi to ku yi imani yayi imani da kalmomin Allah madaukakin kalmomin Allah nan da ya imani da su ya shafi abubuwa da yawa akwai wahayi na Allah madaukakin sarki da ya masa akwai kalmomin da ya san su yayi imani da su mun gane ko kuma ya zo yana faɗa muku amma ba sa cikin wahayi na alqur'ani mai girma dan haka kenan duk abin da ya zo muku da shi imanin sa ne da yayi da kalmomin ubangiji subhanahu wataala to dan haka ku bi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi abin da yazo muku da shi ku bi abin da ya hada ku ku hannu shine wattabi'u saboda me yayi imani da kalmomin Allah madaukakin sarki la'allakum tahtadun in kuka yi imani kuka bi shi to za ku shiga tabbas za ku shiryu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ko za mu tsaya an? Bar shi haka. Za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala. Za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki wa min ƙaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu daidai. Muna ƙara tunatar da junanmu game da neman taimako saboda harka na talakawa marayu da masu karamin ƙarfi. Kuɗi ko abinci ko sutura duk abin da ya samu ana neman taimako fi sabilillahi. Muna roƙo Allah ya fahimtar da mu ya ba mu ikon tallafawa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.